ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya wanda ya kadarta mana haduwa a wannan wuri mai albarka a wannan sahiya ta talata a yau muna hudu ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka kin ya dace wa biyar din watan hudu miladiya ta 2022 wannan zai zamanto mana zama na uku a cikin karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda ajiya mun tsaya cikin suratu duha kusan muna jin abubuwan da suke da alaka da darussan da ubangiji subhanahu wataala ya zuba a cikin wannan sura sannan kuma da irin ababen da ya kamata mu ba su kulawa ta bangaren da ya shahi aikatawa wanda zamu aikata mu aikata wanda kuma na bari ne mu yi kokari mu bari. Ubangiji subhanahu wataala bayan wannan sura ya bude ta da rantsuwa kuma akan wata gaba daga cikin gabbai na lokaci wanda shine lokacin sallar wallaha wanda jiya bayani ya riga ya gabata akai. Sannan bayan shi ubangiji subhanahu wataala yayi bayani akan darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam cewa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ubangijinka subhanahu wataala bai barka ba bai rabu da kai ba sannan kuma bai yi hushi da kai ba. Kira abinda kahure suke hodi na cewa manzalla sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyale shi ko kuma ya bar shi lalle al'amarin ba haka ba yake bayan shi ubangiji subhanahu wataala yake nuna hanyoyin da ya shiryar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abubuwan da suka zamanto tsira ga al'umma gaba daya Allah ya bayyana cewa abu na farko alam yajidka yatiman fa'awa shin Allah mai girma da buwaya bai same ka a matsayin maraya ba yani faqid al-ab wanda ya rasa mahaifi Allah ya baka kulawa ya baka abu talib ya zamanto shi kula da rayuwarka har zuwa inda ka kai to wannan bayani akan abin da ya shahi maraya kusan ajiya muna cikin wannan bayani lokaci ya kare wanda kuma yau ma ba gajiya za a yi ba saboda wata gaba ce wadda tana da muhimmanci kwarai da gaske abin da ya shahi maraici ko kuma abin da ya shahi kula da marayu ƴan uwa musulmi bayan dalilai da muka ji ajiya na hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda suke mana bayani akan abin da ya shahi girman daraja na kula da maraya sannan kuma da irin ladan da mutum zai samu a lokacin da ya zamanto ya kula da maraya a yau ma za mu ji ƙarin fa'idodi bimana wasu darajoji na musamman wanda duk mutumin da ya kula da maraya to ya kula da waɗannan abubuwa abu na harko kafalatul yatim min qibalil muslimi tuaddi ila musahabati rasuli sallallahu alaihi wasallam fil janna duk mutumin da ya zamanto yana kulawa da maraya sannan kuma ya kawo shi ya sa shi a cikin gidan shi ko yana kula da shi a inda yake to wannan zai baka daraja ta kasancewar zaku zauna tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a gidan aljanna to kaga wannan kuma kafa bi zalika sharafan wa fakhra babu wani alfahari babu wani daraja ba wata kima da ta kai a ce yau da kai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a gidan aljanna kuna makwabtaka abu na biyu كفاله اليتيم والانفاق عليه وتربيته والعنايه به تدل على طبع سليم وفطره نقيه وقلب رحوم للي دم متمن دا زي كولا دا مرايا تو وانا دا تشيروا اغامي دا مرايا دا تربيتر دا مرايا دا كولاوا دا مرايا wannan yana nuni akan cewa kana kan dabi'a nagarcacciya bimaana hali nagarcacci wanda ake so dan adam ya kasance akan shi sannan kuma da qalbin rahum yana nuni akan cewa kana da zuciya mai tausayi mafi yawancin marayun da suke shan wahala a yau zaka samu wasu suna shan wahala ne a hannun waɗanda suke famin su ne bimaana ƴan uwan mahaifinsu ko ƴan uwan mahaifiyarsu ko wani abu makamancin wannan me yasa saboda rashin zuciya mai tausayi shi mutumin da yake ga waɗannan marayu ne yana ga cewa shi kaman ya tsallake ko kuma a diyan shi sun tsallake ko nan makamancin wannan abu na uku kafalatul yatim wal mashu ala ra'sihi wa tatyibu khatirihi tuaddi ila tarqiqil qalbi wa tuzilul qaswati qasqa al qaswata anhu duk mutumin da zai kula da maraya sannan kuma an kaga maraya ka rika shaho kan shi yana da muhimmanci wannan yana nuni akan cewa lalle zaka samu zuciya mai tausayi duk mutumin da yake shafa kan maraya idan kana fama da bushewan zuciya zuciyarka ba ta da kyau to an kaga maraya ka rika shafa kan shi kuma kana mishi ihsani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum da yake kukan shi cewa ya ma'aikin Allah zuciyata tana da tauri zuciyata ke kashashiyar zuciya ce manzo Allah ce ka rika shafa kan maraya kuma kana taimakawa maraya idan kana so Allah ya raba ka da wannan ciwo abu na hudu shine kafalatul yatim ta'udu ila ala sahibiha bil khairil jazil wal fadlil azim fil hayatid dunya fadlan anil akhirah duk wani mutumin da ya zamanto yana kula da maraya to alheri zai komo kanka ne alheri mai girma zai dawo kanka tun anan gidan duniya Allah zai maka tukuici da sakamako kahin akai zuwa ga abin da ya shafi gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala yana cewa hal jazaul ihsani illa al ihsan
hal jazaul ihsani illa al ihsan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban
ubangiji subhanahu wataala yake cewa hal jazaul ihsani illa al ihsan yumi yake sakamako ga kyautatawa in ba kyautatawa ba yani duk mutumin da ya kokari ya kyautatawa maraya ya kula da shi ya kula da haƙin shi to lalle tabbas wannan mutumin shi ma ubangiji subhanahu wataala zai mishi sakamako mai kyau a nan gidan duniya sannan kuma gobe kiyama ma zai kasance daga cikin ɗan ajin tabarkalla a wajen Allah subhanahu wataala. Sannan gaba ta biyar kafalatul yatim tusahimu fi bina'in mujtama'in salimin khalin min al-hiqd wal karahiya. Duk a lokacin da ya zamanto mutane suna da kula da maraya, to wannan abun zai sa a gina wata al'umma wanda al'umman nan babu keta da kyamar juna a cikin zukatansu game da ƴan uwansu. Saboda yanzu misali dukkan mutumin da yake maraya ne yana cikin halin neman dauke, sai kuka zo kuka hadu, koda kai kadai bakka iyawa, ke kadai bikka iyawa, sai aka hadu aka yi wani committee mai karfi aka rika taimakawa waɗannan marayun. Yanzu duk marayan da ya tashi akan wannan hali da wannan yanayi, kaga zai rika jin cewa al'umma ta mushi wani abin da ya kamata a mushi, al'umma ta dauki dawainiyan shi, ta mushi wani abin da yake haƙƙin mahaifin shi ne. To kaga wannan zai sa al'umma ta zauna lahiya. Sannan bayan haka nan kuma son juna zai karu a tsakanin mutane, a sabanin ya zamanto a ce wannan maraya haka kawai kuka yi, kowa ya kyale shi, kuka bar su suna gararan ba a saman hanya, ba tarbiya, ba ci, ba sha, ba tuhahi, ba karatu, ba komi, sai su tashi a haka a matsayin ƴan daba, sai su buwaye ku, su hana ku sakat ku zauna lahiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Manzon Allah yace misalin masu imani zaka gansu a cikin tausayawa juna da son juna da kaunar juna. Manzon Allah yace ka masalil jasadil wahid, kai ka ce gangan jiki ne guda daya. Idza shtaka udwan tada'a lahu sa'irul jasad, idan gaba ɗaya ta zamanto ba ta da lahiya to sauran gaban gaba ɗaya za su kama bisahari wal humma, da gajiya, da abin da ya shahi masassara, da zahin jiki da sauransu. To su masu imani haka ya kamata su zamanto. A duk lokacin da wani ya shiga cikin hali mara daɗi, to ho wajibi na ne a matsayina na mai imani ɗan uwan shi in rika tunanin ya za a yi wani hutu daga cikin wannan matsalar, in rika taya shi addu'a a halin ya sani ko kuma halin bai sani ba, wannan shine zama na imani. Amma a yau abin da yahi yawa a cikinmu shine daga lokacin da wani ya shiga cikin wani yanayi mara daɗi, to wannan abin sai ya zamanto labari, abin rabawa a tsakaninmu, ke wacce kin ji abin da ya samu wacce, wallahi wacce kaza 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 fa, i wallahi yanzu a haka ake, an rasa ma ya za a yi. Kuma hadin da take ba wata na hadi bane ba, saboda ku taya ta alhini a sau sake labarin kawai ya yadu a cikin mutane a gane cewa wacce tana cikin matsala, to wannan ba daidai bane ba, halayen masu imani ba haka yake ba. Sannan abu na shidda iya daga cikin fa'idan kula da maraya, fi ikramil yatimi wal qiyami bi amrihi wa ri'ayatihi wal inayati bihi wa kafalatihi ikramun liman sharaka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi sifatil yutmi. Lalle girmama maraya da kula da al'amarin shi da daukan dawainiyar shi da daukan yaunin shi da karrama shi, wannan yana nuni akan cewa lalle ka siffanta da wani hali daga cikin halaye managarta, kasancewar wannan abun shine aka ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya mushi, kenan kaga kai ma ka siffanta da wannan hali wanda yake managarci, kuma abin da ya samu mafi alherin halitta shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wa fi hadha dalilun ala mahabbati sallallahu alaihi wasallam, kuma kula da maraya yana nuni akan son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ɗan uwa musulmi, iya daga cikin fa'idodin da kula da maraya yake da kafalatul yatim tuzakki malal muslimi wa tutahhiruhu wa taj'alu hadha al mala ni'ma as-sahibi lil muslim. Lalle mutumin da ya zamanto yana kula da maraya, to dukiyarka a karin kanta Allah zai tsarkake maka ita, yani Allah zai saba dukiyarka wani albarka na musamman saboda kana kula da maraya. Shi maraya duk mutumin da zai kula da shi wallahi kan shi yama alheran da zaka samu a nan gidan duniya, Allah kadai sai ya san yawansu, kahin kuma aje gobe kiyama daraja da kima da Allah subhanahu wataala zai baka da gaggwaban sakamako a dalilin kula da maraya. Kula da maraya iya daga cikin halaye managarta wanda ya kamata dukkan mutum mai imani ya zamanto ya siffanta da shi. Ƴan uwa musulmi, abubuwan suna da yawa wanda suke mana nuni akan mu zamanto muna kula da haƙƙin marayu. Wannan shine aikin da ya kamata tun daga jiya da aka fara karatun nan kowa ya rika tunani kamar wace irin gudunmuwa ce zaka iya badawa. Ko da misali yaro makaranta yake zuwa kace ba wannan makarantar nawa ake biyan kudin wata kaza ne sai kace to kudin watan wane da wane ko wacce na doke a kaina yake duk wata sai ka rika kawo wannan kudin kana badawa kaga karancin abin da zaka iya ubangiji subhanahu wataala zai kalle ka da idan rahama bi ma'ana Allah zai albarkance ka ya albarkanci zuriyarka wannan iya da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma a bangaren da ya shahi maraya bayan mun ji fa'idodi daga rabasa da romo da abin yake da to kuma kashedinmu akan cin haƙƙin maraya ko walakantar da maraya ko tozartar da shi da nuna cewa shi ba kowa bane shi ba komai bane ba sawa'un ya zamanto a wannan maraya dan uwanka ne ko kuma ya zamanto ma yana nesa da kai ala ayyati hal kai dai karkai wani abin da zai nuna tawaya akan haƙƙin maraya ubangiji subhanahu wataala yana bayanin cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim
dhurriyyatan dha'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida
ubangiji subhanahu wataala yake jin hankalin mutum akan cewa ka san wani lokaci za a ja aya a ja hadisi amma mutum bai hankalin shi bai kawowa amma daga an mishi wani ishara akan wani abun da yana jin cewa eh lalle abun nan nima yana iya samuna Allah ya ce ku tsorace su tsorace waɗanda suke barin su ma zurriya ai kai da kake cin haƙƙin maraya a yanzu ko kuma an baka wasu marayu ka zauna a saman dukiyar su baka kula da haƙƙin su baka kula da kaza ba to ka ji tsorace kai ma ai zaka iya barin wata zurriya mai rauni zaka iya barin yaranka to kai ma wannan abin da kai akan waɗancan su ma Allah yana iya dora wani dan wawura da handama a saman dukiyar da kai ka tara ka bari sai zamanto yanda kama iyalin wane kai ma yanzu ga naka iyalin ana musu haka nan kaga ba za ka ji daɗin haka ba ba za ka so a ce yau ba duk wahalar da kai da gwagwarmayar da kai na tara dukiya na wane ne a ce ka tara abin da za ka tara ka mutu ka bari wani ya zo ya yi istiwayi akan wannan dukiyar taka gaba ɗaya ya tunkuɗe ɗiyanka daga sama sun shiga cikin halin wahala da halin nadama da takaici lalle ɗan ba zai so haka ba to yanda kai ba za ka so haka ba karkama ɗan wani haka yani kar da zamanto ka ɗauki haƙƙin ko kuma ka ɗauki dukiyar wasu marayu kai ma ka zauna a samanta kar kai haka nan wannan shine abin da jan hankalin da ubangiji subhanahu wataala yake mana sannan kuma bayan shi Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulman
innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulma innama ya'kuluna fi buqunihim nara wa sayaslawna sa'ira
ubangiji subhanahu wataala yake cewa innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulman kaga wadanda suke cin dukiyar marayu akan zalunci ba akan haƙi ba haka kawai saboda kun iya gyara takardu kun iya wane ne sai ga karirrukan da aka bari misali kadarori da aka bari na marayu sai ku juya su gaba daya daga kan huskan da ya kamata saboda ku kune yan bariki ku kuka iya harakan takarda kuka iya wane ne ko kuma waɗannan yara ana ga cewa yara ne kankana ko na makamancin wannan sai ku hau wannan dukiyar gaba ɗaya ku abinda ku ga dama Allah ya ce wallahi ku sani duk abinda za ku ci a wannan bangaren kuna cin wuta ci duk abinda ka ɗauko ka ajje a gabanka kana ci kai imaginin cewa garwashi ne kake ɗauka kake zubawa cikin cikinka innama ya'kuluna fi butunihim nara Allah ya ce wasa yaslaw da sa'ira sannan kuma waɗannan mutanen za mu isar da su zuwa ga wutar sa'ira Allah kiyaye to anan kuma cin dukiyar maraya zaka samu wani gidan wanda yayu ne da kannu wasu suna da hankali sun mallaki hankalin su wasu kuma za a bar su ɗan kankana ne so da yawa a irin haka ake barda dukiyar yaran wanda suke kankana sai shi babban wa ya hau wannan dukiyar ya ta abin da ya ga dama a kanta lasiya ma a da yanzu abin daga ya rikice duk wanda ajeji an mai ba daidai ba kawai shi zai ta yi to amma za ka samu irin haka yana faruwa da haka daga lokacin da ya zamanto an kawo kan gaban da ya kamata a ce an raba gado to an raba gado kar ku ce an aka raba an rabu wallahi rishin rabawan da za ku yi shi zai sa ku rabu tunda daga ran da aka ce yau ga wani wa ya kai kane shi kara ko kane ya kai wani shi kara kaga ai maganar rabuwa ta kare ko da za a komo ayi rayuwa amma ba kamar yanda ba yanda ya kamata bane za a yi bi mana an zo an yi wani balishan da warkewan shi iya da wahala dan haka duk mutumin da ya zamanto ga wani haƙƙi nan na rabawa na gado to daga lokacin raba shi yayi kau a raba mutun yana mutuwa wada'atul harbu aw zaraha an dan ji abinda aka ji an kare abubuwa to ai kokari a zo a raba gadan nan a ce wani daga waje kaza zuwa waje kaza shine naka wacce kaza shine naki kaza shi wanda za su bari tare su yi ta bari tare amma dai kowa ya san abu kaza na wani ne to amma irin haka ake zauwa a kira bagadan wanda su ya kamata su ci gadan sai kaga wasu daga cikin su har sun mutu su ma yanzu sun bar reshen su sai kaga Allah a wasu jikoki ne suka taso ko kuma wata iya tattaba kunne duk sun zo su ma sun shiga cikin gadan sai kaga ana tajagulgulu kala kala ana zuwa wajen hukuma wannan kuma da yawa yana faruwa me kawo haka wai ana ga cewa in aka raba an rabu shi Ubangiji subhanahu wataala da ya hika sanin kai wane ne shi ya jibintar da cewa daga lokacin da aka zo aka yi mutuwa aka yi kaza to ai kokari a raba kowa a bashi haƙƙin shi misali an baka haƙƙin ka baka so ce wane na baka ya halatta wane ku hada kaza ku raba ni banna ciki in kana ga kaman kai wadacecce ne ka wadato amma kar kai abinda dan kana kai ne babba ko maganar ka ake ji a gida ka aihuwar ba mutane cakuwakiya da rikici ka wuce ka bar mutane a cikin wani tashin hankali mai girma me tashin hankali shine zamanto ga ka ga dan uwanka na jini kuma ga ku a tsaye a gaban hukuma wai shari'a kuke so a muku akan gadan da mahaifinku ya bari Allah kiyaye da haka iya daga cikin salon da yake wajibi ne kenan a raba gado a lokacin da ya zamanto an mutu kenan a raba gado wannan ba wani haddama bane ba son duniya bane ba nuna kaza bane ko da makamancin wannan shari'a ce ta Allah a iya daga cikin halin magabata nagari wanda ya kamata mu sifanta da su الإمام البخاري يأي رواية أتكلم للتاهش الأدم المفرد يكي تشو أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر ألا قادر داء قريش كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم عبد الله بن عمر بيا زما يتأبنتي فاتي أين دزي تأبنتنا أكوني مرايا دزي تاريا نشي أتكلم تأبنتنا وبنجي سبحانه وتعالى يا جاحنك لأيكو أكان تير مرايو Allah ce halin mutane kirki wa yud'imuna at'ama ala hubbihi
wa yud'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamqarira fawaqahumullahu sharra dhalika alyawmi wa laqahum nadratan wa surura
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa iya daga cikin halin mutanen kirki diya na gari suna ciyar da abinci wannan abincin da suke ciyarwa suna ciyar da mutanen da ya zamanto ba su da mutanen da suke miskinai ne mutanen da suke marayu ne da mutanen da suke fursuna ne na yaƙi duk wani mutumin da yake cikin halin bukata to su kuma suna kokarin ya za a yi a ciyar da shi abinci iya daga cikin mafi girman sirrin cin nasara a cikin rayuwa ku yi tsarin da za ku rika ciyar da mutane abinci gurgurdan da za ku iya duk mutumin da yake ciyarwa to Ubangiji subhanahu wataala baya hana shi amma a lokacin da kuka rika tattare komi daidai da watakila almajirin da yake muku wanke-wanke a gida buku iya bashi abinci da ya kamata to wallahi kuna cikin kalubale da tashin hankali mai girma ciyar da abinci ba karamin nasara bane a cikin rayuwar dan Adam a ce yau ga wani mutum zaka dauki abincin da zai ci ka bashi wallahi aiki ne mai girma kuma sannan wannan aikin wajibi ne idan mutum zai yi shi dan Allah innama nut'imukum liwajhi llahi muna ciyar da ku ne dan samun yardan Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma son wani tukuici wala shukura ba ma bukatan wani godiya a gare ku aikin da muke mu aikin mu da muke muna yi ne kawai dan neman yardan Allah dan haka duk wanda zai ciyar to yayi kokari ya nemi wannan ladan a wajen Allah subhanahu wataala bi ma'ana gidanki Allah ya muku wadata kuka kike tattauna da ke da mai gidanki cewa za ku iya daukan adadin irin lattijan da ake samu zaka ga samu misali wani lattijo ko lattijuwa a cikin anguwa abincin da za su ci yana musu wahala ko kuma a wanda zai iya dafa mata abincin tashin hankali ne tsohuwa ce ita kadai irin wannan iya da kyau a gidanka kai tsarin a hudda mata kwano na abinci koda so ɗaya ne a wuni idan Allah subhanahu wataala ya baka daman yin haka wannan iya daga cikin ayyukan alherin da za su sanya gidanka yayi albarka kuma ubangiji subhanahu wataala ya sanya wa diyanka albarka inna nakhafu min rabbina wadannan mutanen da suke ciyar da abincin nan ba godiya suke so ba ba so suke a ce ba ciyarwa da kokari sai wacce ba so suke ba a yabe su ko kuma a nuna su a cikin mutane a suna tsoron tsayuwa ne a gaban Allah subhanahu wataala suna nema ne ya za a yi su wanye a wannan tsayuwar da za su yi a wajen Allah subhanahu wataala a shi yasa suke aikata irin wadannan ayyuka da suke managarta dan haka ciyar da waɗanda ba su da ciyar da miskinai iya daga cikin ayyuka masu girma wanda yake wajibin dukkan wani mutum mai imani ne ya ga bakin yanda zai iya dauki da wainiya ko kuma yauni na ciyar da miskinai gaba ta gaba bangarorin da ya kamata a iya taimakawa miskini na harko akwai ciyarwa na biyu akwai kiswatuhu tufatar da shi kaga in sallah ake huskanta akwai gidaje na marayu wanda an sani akwai nan daga cikin ku ƴan uwa da suke aiki na taimakawa irin waɗannan mutanen da suke da ƙarancin hali ko kuma suke hali na maraici wanda aiki ne nan da shekaru akwai committee a cikin ku ku uwaye mata wanda suna wannan aikin ubangiji subhanahu wataala saka musu da alheri zaka ga wani abin da in aka faɗi maka wallahi ba za ka taba tsammahanin cewa a nan garin da magaram akwai mutanen da suke cikin irin wannan talaucin ba ba za ka yarda ba amma zaka ga ga mutanen nan wanda ba la haula lahum wala quwwata fil hayat ba su da wani dabara ba su da wani ƙarfi a cikin rayuwa ba su da komai ba su da wanda yake kula da su to idan ya zamanto misali za a yi committee za a iya taimakawa irin waɗannan misali da kayan sallah kaga misali yanzu sallah za a yi misali ta azumi ya zamanto a ce ke kina da daman da zaki iya ɗaukan misali yarinya mai shekara kaza ko yaro mai shekara kaza na ɗauki yaunin zan bashi kayan sallah a wannan sallah azumin wannan ka taimakawa maraya ka taimakawa wanda bai da kuma ubangiji zai kalli wannan aikin naka Allah kuma yayi godiya akan wannan aikin naka sannan bayan shi kula da karatun yaran nan kula da karatunsu kaga yanzu anan da muke rayuwa duk wanda yake da yara kuma yake da wani dan hali za ka ga karatun ma ba ma a hannun na gwamnati zai bar su a sai ya dauki sai ya kai su private za su yi karatu kuma private ma sai ya zabi wanda yake ga cewa ita gogaggiya ce anan zai kai ya zuba diyan shi gaba ɗaya su yi karatu a daidai lokacin da ga diyan makwabta kuma wani yana da halin da zai iya biya musu amma ba zai yi ba za ka iya agaza musu ba zai yi ba ga diyan marayu suna yawo suna kai kawo a saman hanya wa zai kula da karatunsu babu to wallahi wannan fa mas'uliyya ce ta kowa bi ma'ana responsibility ne akan kowa yauni ne akan kowa kula da irin waɗannan yara ta bangaren da ya shahi ba su karatun da ya dace gurgurdan hali sai kaga sun yi karatun da sun taimakawa kawunan sun taimakawa uwayen sun taimakawa al'umma gaba daya saboda suna jin cewa mutane sun musu wani hidima wanda ya kamata su ma su musu tukuici yani su rama musu wannan hidima da suka musu to wannan iya daga cikin bangarorin da yake wajibi a gare mu mu yi kokari mu kula sannan kuma ya zamanto muna kokarin yin abin dan Allah dan neman yardan Allah ba kana yi bane ba saboda ya girma ya maka wani abu ko kuma a karika hadin cewa wani kaman ba mu bane muka mishi kaza lokaci kaza daga kai wannan ka bata ladanka Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha
ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
حسبك وبنجي سبحانه وتعالى كي تشوى يا أيها الذين آمنوا ya ku wanda kuka yi imani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kar kulalata sadaka duk wani aikin sadaka da zakai ka duba kaga fa zakai iya yin sadaka kuma Allah ya amsa kuma idan ka zo ka aikata wani aiki wanda zai iya warware wannan sadaka Allah sai amshi ladan shi Allah ce kar kulalata sadakanku bil manni ta hanyar gori ce ba mu muka miki kaza ba mu muka maka kaza wannan gorin da zakai to ka amshe kaman ka lalata ladanka ne gaba daya wal aza ko kuma cutarwa a ce wane ku bar shi ai mu ne muke mishi kaza da haka ya ga abin da ba kyau to wannan bai da kyau in zakai kai dan Allah in ya tashi ya taimaka maka ko ya maka wani abu na jin dadi ko maka mace wannan dan kanshi shi ma kanshi ya maka kamar yanda kai ma kanka kama idan kuma bai yi ba ba wani abu bane zaka rika maimaita a cikin mutane cewa mu muka yi kaza mu muka mata kaza mu muka mishi kaza gaba ta karshe akan abin da ya shafi wannan aya ta alam yajidika yatiman fa'awa akwai wanda zaka samu shi ba maraya bane ba wanda jiya akan shi ne ishara shine majhulun nasab majhulun nasab shine yaron da bai san ba suwaye dangin shi bai san ba suwaye dangin shi wace ce uwar shi bai sani ba suwaye ɗan uwanta bai sani ba wane ne uban shi bai sani ba suwaye ɗan uwan uban shi bai sani ba alaka shi da duniya alaka ce ta shi tallin shi kadai a karan kanshi to wannan zalunci yana nan yana faruwa saboda tafarki da dan adam ya dokan ma kanshi na cewa wai dan adam yana ga shi zai iya tsara ma kanshi rayuwa dan haka yara da yawa an jefa su cikin irin wannan hali na abin da ya shahi rishin sanin su suwane ne idan ka ce wannan maraya ne ya san eh baban shi wane ne amma ya mutu ne amma ga kannin baban shi ga yayin baban shi ga wane ne baban shi sannan kuma ga mahaifiyar shi ga kanninta ga yayinta ga uwayenta ga miginta kaga wannan ya san shi wane ne amma yaro dan tsuntuwa shine mallan Allah yake ta innal kalama anil yatimi yastawjibu alaina al kalam an majhulin nasabi idan muka yi magana akan maraya to dole kuma mu koma mu yi magana akan mutumin da bai san dangantaka shi wane ne bai sani ba fa innal islama wa in kana qad hassa ala al inayati bil yatimi saboda musulunci ya kwadaitar akan a kula da da maraya allazi faqada abahu wanda shine mutumin da ya rasa mahaifin shi sai ce to fa ma baluka bi tiflin faqada kulla usratihi bi ikhtisar to ya labarin zai kasance ga mutumin da shi kuma ya rasa kowa ne ya rasa uwar ya rasa uban bai san waye uwar ba bai san waye uban ba waye famin su bai sani ba to kaga wannan lalle yana da matsananciya a taimaka mishi sama da ba sama da maraya saboda shi maraya akwai wani shi wanda da Allah aka samu masu tausayi wanda suka sa abin da ya kamata za su riƙa taimaka mishi amma shi kuma majhulun nasabi shi ba wanda ya san shi babu wanda ya san shi haka kawai ya tashi ya tsinci kanshi sannan daga cikin sabubban da suke kai al'umma zuwa ga afkawa cikin irin wannan hali daga ciki akwai yaduwan fasikanci na zinace-zinace da ake a tsakanin al'umma wanda dama Ubangiji ya haramta cewa kusanta ma ka ai sannan kuma duk wata hanyar da za ta kai zuwa ga wannan abin addinin musulunci ya dakile ta ya dakatar da ita dan adam a yau sai ya shiga cewa ya waye a waye wanda yake ga cewa ya ishi kanshi da kanshi duk wata doka da za a ce Allah ya ce yana ga kauyanci ne rishin wayewa ne rishin sani inda aka sa gaba ne sai mutane suka wayi gari wani kaso daga cikin su sun zama to kaman dabba yanda dabba za ta biya sha'awanta na abin da ya shahi gariza haka shi ma dan adam zai biya sha'awar shi ba tare da kula da wani abin da yake da alaka da abin da shahi aure ba bayan shi sai aka zo aka sauƙaƙe hanyoyi ake tallatawa a cikin tallatawan har ake fama a saka wasu da suke da riga ta malumta a sa su cikin tallata irin waɗannan abubuwa amma bi tariqatin ghairu mubashira sai a huddu a ce a akwai cuta kaza idan mutum yana zinace zinace zai iya kamuwa da ita amma idan yayi amfani da kaza to ba zai kamu da wannan cuta ba ba ka ake tallatawa ba me yasa ba za a ce mutane ba kai ku ji tsoron Allah dama wannan abu Allah haramta shi shi kuma duk abin da Allah ya haramta mutumin da ya saba to ba irin fitinar da ba zai iya tsuntan kanshi a ciki ba sai aka zo mai maki a mutane wannan bayanin sai aka ci a ku biyo ta hanya kaza kenan dai lalacin da fasikanci ka ku hasa to yanzu mai zai biyo baya hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk ran da Allah ya kaddarta mata zuwa duniya ku ba ku isa kwana ta zuwa aka bude center daban-daban a cikin CSE daban-daban ake raba magani na rashin na wanda zai hana mace ta dauki juna akwai ka'idodin da wasu a rubuce suke amma abin da yake faruwa a hakikani wasu lokuta zaka samu cewa ya saba wa ka'idan sai yara ɗan mata su zo a rika ba su irin waɗannan aduya ne a ba su irin wannan maganin da zai hana su daukan juna biyu kenan mi an ba su lissafi ba sai ku je ku abin da kuka dama abin da ba a so kar a dauki juna biyu to shikenan ga abin da za a yi a magane shi alam ya'lam bi anna Allah yara bata tunanin cewa Allah yana ganinta baya tunanin cewa Allah yana gane shi zai aikata wannan aika da wannan banna shi kawai gurin shi kar a ce ta dauki juna biyu to shikenan shi yana ga cewa saboda kar a ji kunya a duniyance amma dan a ji kunya Allah yana ga ba wani abu bane ba ita ma haka tana ga cewa kunyan duniya ne ba ta so ta ji saboda ba ta so mutane su san an yi kaza kai bal hasali ma an san tana abubuwan da ba daidai kin ba amma kuma miye hamminta ita dai kar a ce an hammala ta dauki juna biyu wannan shine kauda munta to a irin hakan ana daukan kwayoyin ana daukan wane ne wanda Allah ya kaddarta mishi zawa wallahi sai ya zo a irin hakan kuma zai zo to yanzu in ya zo ya zai aire shi hanyoyi ne guda biyu wasu su je wannan yaran a zubar da cikin nan wancan abin da aka yi na fasikancin zina laihi ne mai zaman kanshi zubar da cikin da aka yi shi ma laihi ne ko mai zaman kanshi kuma daga lokacin da yaro ya kai jinjiri ya kai wata hudu idan aka je aka yi aikin cire shi kowane ne saboda zaka samu har a cikin harakan cire wannan ciki akwai malaman tsubbu kowane ne ya cire wannan cikin yayi kisa hukuncin shi hukuncin mutumin da ya kashe dan adam kaga can laihin fasikancin zina sannan kuma ga laihi na abin da ya shahi me kisa kenan daga laihi guda ɗaya ya zama laihi nawa ya zama laihi guda biyu wani haka zai yi a wani kuma za ta bari har sai ta kai matakin da ta aihe shi za ta yi ta dubaru tana ɓoyewa saboda kar dai mutane su gane ba ta san cewa Allah ya sani ba a wannan bai dame ta ba tana aihon shi kuma mi za ta yi sai ta kai ta je wani wasu su kashe ta aihuwa kuma ta kashe shi wata kuma ta kai ta yadda shi an samu yara a ko'ina a gona a shara a cikin wane ne an wurare daban-daban irin wannan yara ana samunsu kuma a yi zaka ana samunsu an ɗauki hanyoyin da ba za a ɗauki juna biyu ba Allah ya kaddarta mishi zuwa ba kusa ku hana shi zuwa ba sai ya zo don haka irin wannan yaran su ma suna nan ka riƙa bibiyan gidajen marayu za a riƙa nuna maka irin wannan yaran wanda su ma juhulun nasab ne su ba su san ba su suwaye ka ɗauki yauni ko ɗawainiya ko abin da za ka iya bayarwa na abin da ya shafi kulawa ga irin wannan yaran shi ma iya ɗaya daga cikin ayyukan alheri ƴan uwa musulmi bayani akan abin da ya shafi kula da irin waɗannan mutanen masu ƙarancin daraja a cikin al'umma wajibi ne akan kowa kuma duk lokacin da al'umma ya zamanto ba ta yi abin da ya kamata a kai ba to wallahi ƙalubalen zai zamanto akan al'umma gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye bayan shi ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada Allah ya same ka la ta'rifu dinan wala huda baka san addini baka san shari'a ba Allah ya shiryar da kai wa wajadaka a'ilan Allah ya same ka a matsayin mara komi talaka fa aghna Allah sai ya wadatar da kai bil qana'ati da ta hanyar samun qana'a wadatar zuciya sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka sani cewa lalle rayuwar lahira ita ce mafi alheri akan wannan rayuwar ta farko mijace rayuwa ta farko ita ce gidan duniya kar wanda ya yarda duniya ta shagaltar da shi akan bautawa Allah subhanahu wataala, bautan Allah da neman yardan Allah da aikata ayyukan da zasu saka kusanci Allah, shine asalin zamanka a nan gidan duniya. Duk wani abin da za ka gani na rayuwa, wannan wani abu ne wanda da ka zo duniya ka same shi kuma tahiya za ka yi ka bar shi. Daga kar da duniya ta shagaltar da kai ta saka ka bar mi ka bar lahira. Allah ce wala saufa yu'tika rabbuka, ubangijinka zai baka, fatarda sai ka yarda ka gamsu cewa lalle Allah ya baka. Wannan kuma a nan gidan duniya, sannan kuma da gobe kiyama. Bayan shi ubangiji subhanahu wataala sai yake jan hankali akan cewa fa ammal yatima fala taqhar, kaga maraya kakka kaskantar da shi, kakka walakantar da shi, sai ya ce wa ammas sa'ila fala tanhar, sannan kuma dangance da mutumin da zai yi bara, mutumin da zai yi roƙo, fala tanhar karka kyare shi. Bi misali almajiri yazo yana so ka taimaka mishi sai ka kyare shi, wanda ana samu wasu daga cikin mutane su da wannan ɗabi'a a daidai lokacin, da kuma a yau ƴan baran su ma sun zamanto bala'i da tashin hankali a cikin al'umma. Yanzu duk mutumin da misali shago gare shi yana zama a saman hanya, yanda zai rika samun mabarata, wannan yazo ya wuce, wagga ta zo ta wuce, kai abarka da cewa haƙuri haƙuri, ko kuma kana ɗauka ka wasu ka basu wasu ka ce haƙuri, wannan kadai ya ishe ka aiki mai zaman kanshi. Kuma duk wanda yazo in ya bara ka ce mai haƙuri, sai bata rihema muzurrai, sai yana kaman ga wani abu haƙƙin shi ka hana shi. To wannan matsala ce wadda gaskiya akwai ta cikin al'umman nan, kuma ya iya daga cikin abin da ya shayo haka ɗaukan bara a matsayin kaman wani kaso ne a cikin addini. Bara bai daga cikin addini, addini musulunci bai ba da daman yin bara ba, sai ga wasu mutane keɓantattu, mutumin da misali dukiyar shi Allah ya kawo shi wani hau ko wani bala'i ya faɗa wannan dukiyar. Misali mutumin da yake kan yake cikin tahiya yake cikin bulaguro, da mutumin da talauci ya mishi daurin minti, har mutanen da suke rayuwar suka gane cewa kai jama'a wane yana cikin hali mara kyau, wannan mutanen guda uku su ne ya halatta a gare su amshi bara, su yi bara shi ma kahin wani ɗan lokaci da za su ɗan samu abin kamewa su kame. Amma ka ga mutum wai har a hasko shi yana cewa wannan sana'ar tamu ta bara, to wannan ba addini bane ba. Kuma duk mutumin da ya tashi yana bara, to ya tabbatar da cewa gobe kiyama zai tashi a huskar shi babu nama, zai tashi barangwal. Duk wanda ya kalle shi ya san cewa wannan mabaraci ne, wannan mabaraci ya ce irin barar da kuma addini bai yarda ba, bai ba da dama a yi ta ba. Amma a yau mun dauki bara a matsayin me? A matsayin addini. Yanzu ka dauki almajiran da suke yawo, ko ya zamanto irin wanda suke zauwa karatu ne, ko kuma ya zamanto a irin lattija wanda zaka ga a cikin gari wanda sana'ar su kawai bara ce, a daidai lokacin da wasu suna da wanda suka ɗauki yaunin rayuwarsu, ɗan abin da zai za su ruhama kansu asiri a rayuwa za a basu, amma dai wannan bara ita ce abin da suka sa gaba. Duk sahiya Allah yanda za ka huta ka tai kasuwa, ka huta ka tai wajen aiki, haka za su huta bara su ma. Da haka duk mutumin da ya sa kanshi wannan haraka, daga ka kalle shi za ka ga babu haiba tare da shi, bi mana kwarjini irin na ɗan adam bai da shi. Wannan a nan ma gidan duniya kenan, kahin gobe kiyama. Ana zuwa gobe kiyama zai tashi huskar shi babu nama, daga an ganshi an san wannan mabaraci ne. Yani mutane da suke yawo ne suna hada kudin mutane da nuna da zimman cewa su sun hi al'umma wayo kuna makamancin wannan, to wasu kuma waɗannan yaran da ake turowa suna bara, wanda su ma za su sha muku kai, yaro yayi tabara yayi tabara, abin haushi abin tausayi, mahaifi da shi da mahaifi a haɗu, kuda sai mahaifin ka kama yaranka, yaro ɗaya biyu, wanda shekara biyar, wanda shekara shida, wanda shekara bakwai, wanda shekara tara, wanda da kaza, ka haɗa kansu, wai dawan makaranta za su tsaye, ba laifi bane su tsaye dawan makaranta, amma ka haɗa musu abincin da za su ci, ko da so biyu ne misali a wuni, ka musu garantin abinci guda biyu a wuni, ya zamanto in suka zo karatun za su yi. Kayin tsakaninka da Allah yaro ɗan shekara bakwai,
ka turo shi birni ko ka ka sa shi yayi bulaguri ta wani waje da suna almajiri kai wani irin uba ne mara takeice ka kwanta kuma kai barci danka ya ci ko bai ci ba wani irin hali yake ciki lahiyar shi lau bai da lahiya ya hali shi yake ya yanayin shi yake yana karatun baya yi ya samu su abakai bai sa abubuwa kalubale da yawa shi yasa kusan kaso da yawa a cikin irin waɗannan almajiran lalaciya suke bai wuce ba sati uku da suka wuce wata rana na biyo wannan hanyar da na ga wasu yara kankana wallahi guda biyu suna shan sigari bai kai wata guda ba wallahi har na wuce a saman moto na hene baya da na yi baya na zo kansu na tsaye sai ɗayan sai ya danne kan taban ya kashe ta yara ne wallahi kanana na ce misa kuke shan sigari kusuwa ne suka ce almajirai ne su ina makarantarku suke suka ce gacan makarantarsu tsabagen yara ne kanana bussu da ma wani wayansu ɓoye wani abu duk abin da na tambaye su lahadi suke kuma karatu aka turo su yanzu a irin haka inda ya yi shekara yana sha shi malami ya za a yi sani ba sani ba zai tunda lokaci za a bada a ce to kowa ya je nemo abinci kuma wani allau ba ma nemo wa ya ci ba a sai ya maido wani kaso na abinci ya kama makaranta allau da haka ba addini ba ne ba ba inda addini ya umarni a kan wannan abu ra'ayin mutane ne da tunaninsu da al'adarsu da suka saba amma bayya daga cikin abin da karantarwa addini bara ba addini ba ne saboda kowa ya sani bara banda kaskanci abin da ke cikin shi shi kuma musulunci izza ce izza ce mutum ya rika jin yana jin daɗi yana jin buwaya a cikin zuciyar shi ta kasancewar shi musulmi ya za ka rika jin izza kana bara ya zama to kawai ɗabi'a ka kai bara ne kawai kuma yaro iya ɗan ƙarami ya ɗora shi saman wannan turban me zai yi sai ya kashe musu zuciyar zuciyar sai ta mutu in zuciyar ɗan adam ta mutu wallahi ɗan adam ɗin nan ya mutu da haka ba daidai ba ne kuma ba addini ba ne ba to amma wanda ya cancanta ya yi bara baya halatta a gare ka kai kuma ka kyare shi wa amma sa'ila Allah ce fala tanhar kar ka kyare shi ko ka walakance shi bai da kyau shi kuma dadan wani lokaci idan yana ga cewa ar-ra'ahu stagna yana ga cewa ya wadata iya da wani ɗabi'a sai ga in yana da wadata jihar kallon mutane kamar wasu kiyashi ko wasu kudaje haka dan ya kyare mutum kaga an walakantar da mutum a wajen masu kuɗi wasu daga cikin su zaka samu irin wannan ɗabi'a sama da shi to sai dai kuma yaraba da naci na su masu bara wai ga mutum wa bayya aikin wari bai aikin baki kuma da ƙarfin shi da hankalin shi yana ji yana gani kawai sahiya tana yi kawai kohon gidan Alhaji Wani za su shi Alhaji Wani ne shine komin su kaga mutum yana bara yana addu'a yana ba mutumin da zai bashin addu'a Allah ya ba ku ba mu dan mi kai ba za ka roki Allah bai baka Allah ya ba ku ba mu Allah ka duba fa me yake maka nuni zuciya ta mutu shi kuma dadam daga ran da zuciyar shi ta mutu magana ta riga ta gane Allah kiyaye da haka wajibi ne duk mutumin da ya aiwaye kokarin ya kula da iyalin shi ka dauki yaunin yaranka ba gama su za ka yi ka turo su ba ka ce kowa ya je ci da kanshi yara kankana ya za su ci da kansu daga lokaci za su shiga shaye-shaye sace-sace wane da sauransu wannan wata zahira ce wanda wani abu ne tabbatacce sananne sai aya ta ƙarshe Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa amma bi ni'mati rabbika dangance da ni'ima da Allah subhanahu wataala ya maka a rayuwa fa haddis to ka bayyana ta gurgurdan hali Allah ya maka ni'ima ka bayyana wa Allah ya maka ni'ima Allah ya baka wadata ka ci abu mai kyau Allah ya baka wadata ka sa mai kyau Allah ya baka mai kyau kai abubuwa na burgewa wanda za ka ji cewa lalle ka more a cikin wannan al'amarin da Allah ya baka amma ba tare da girman kai ba tare da girman kai ba wala tansa nasibaka minad dunya kar ka mance kasonka kar ka mance rabanka na rayuwa abinda addini bai haramta ba to kaka haramta ma kanka ka nuna cewa ai ku ne zuhadu kukuna masu gudun duniya kowane lokaci a ganka a jagule a ganki a jagule wannan ba addini bane ba musulunci yana son tsafta yana son mutum yana son ado Allah in ya maka ni'ima yana so ya ga wannan ni'ima a cikin ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambata kai da zaman to Allah ya maka amma kuma kaman ba a maka ba in ka ga mutum kaman an kwada tsumma aka ce ayyuka abu kaza da abu kaza duk mallaka shi ce sai a rika mamaki to ni'imar da Allah maka ka bayyana gurgudan hali kuma bayyana gurgudan hali kar ka wuce guda da iri abinci ne za a ci abinci mai kyau kar a yi almubazzaranci kar ku ci a munan gidan alajuwa ne ai kullum kaza ake ku dafa misali bakin shi da kilo 5 abinda za ku ci gaba ɗaya bai wuce kilo 2 ba wannan kilo 3 nan ko 2 da rabi gaba ɗaya zubar da shi za a yi ko kuma a shanya shi ya lalace ko da makamancin wannan kar ku yi almubazzaranci ku taimaka wa waɗanda ba su da in kuka zo ci kuma ku ci a cikin kyautatawa kar ku wuce gona da iri kaga addini ya kula akan kar a yi almubazzaranci kar a wuce gona da iri a cikin abubuwa dan kasancewa kana da abu kaza da adadi da yawa to ba ana nihin ba ce kai almubazzaranci a cikin shi koda ka duba kaga hatta da ruwan da mutum zai yi alwala kusan sai da aka iyakance mushi aka kidarta aka kidaya mushi kamar yadda malam mai risala ya kawo bayani akan ga yanda ya kamata mutum ko kuma hadisi ya zo akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala da daidai abu kaza wanda zai tashi abin nan idan ka ilisa washi a lisahi na litir yana tashi zoro virgil ina ga sisan ko ventuit ne haka zai tashi gram to ruwan da zaka yi amfani da shi ma an kayyade maka shi kada zaman to a gidan ku akwai famfo kuka zo alwala kawai kunna kan za ku sai kin ci litir wajen 5 a alwala daya wannan almubazzaranci ne kuma bai kamata ba kuma Allah sai ya tambaye ku akan haka da ka iya da kyau a kiyaye kar a yi almubazzaranci amma kuma ni'imar da Allah ya maka kai ma ka mora ka fantama a cikin ni'imar da Allah ya maka amma kar ka yi almubazzaranci kar ka wuce gona da iri wannan sura tana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko ad-dunya la takhlu min qadarin duniya ba ta rabuwa da wahalhalu rayuwa wahala ce a cikin wahala mataki bayan mataki Allah yake cewa laqad khalaqana al-insana fi kabad mun halicci dan adam a cikin wahala da jarrabawa haka kawai kana zaune sai wani abu ya zo gitto ku shiga cikin wani tashin hankali da wani dimaucewa to wannan iya daga cikin dabi'ar rayuwa kuma wajibi ne ki fahimci rayuwa a haka duk mutumin da ya fahimci rayuwa a haka zai huta amma wanda ya ce shi abu kaza ya saba kullum dadi zai ji ran da jarrabawa ta zo sai ya kasa jurewa ba wahala irin wannan mutum sai ya ganshi a gidan boka ba wahala ka ganta a gidan dan tsubbu ba wahala ka ganta a gidan dan cin kare an je mi neman sa an je mi neman wani abun waye akai kaza waye shiga gaban mu waye shiga kaza su a tsarin su kawai rayuwa kullum dadi za a ji babu zancen shan wahala to ka fahimci rayuwa a matsayin cewa ka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanda ya taso a cikin yanayin da ya taso na rayuwa to wannan kuma rayuwa haka take ga kowa abu na biyu a cikin wannan sura akwai bayani akan uluwil maqami al-muhammadi wa sharafi makanatihi bi ma'ana akwai daukaka nan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da irin darajojin da Allah subhanahu wataala ya mushi wanda duka sun gabata a cikin wannan sura sannan abu na uku a mashru'iyyatu tadhkir bin ni'am wan niqam aidan hamlan lil 'abdi 'ala as-sabr wa shukr dan adam akwai a cikin wannan akwai shar'ancin yin ma mutun nasiha da gargadi da tuna mushi ni'imar da Allah ya mushi saboda ya godiya Allah ya maka ji ya maka gani ya baka hankali ya baka addini ya baka ga sunan abubuwa daya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku ilga ni'imar Allah kanku ba za ku ilga su ba sannan kuma a daidai lokacin da Allah zai iya jarrabanka ka rasa wani abu daga cikin abubuwan da kake ga su ne rayuwarka saboda Allah ga cewa za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba za ka zama bawa na Allah ko kuma za ka zama bawa na Allah ba saboda da yawa idan jarraba ta zo sai su kuma bayin bokaye za su yi ta bin bayansu ƙarshe a halaka dan abin da yake hannunsu ya ƙare bukatarsu ba ta biya ba da sauran bala'i makamancin wannan. Sannan a cikin wannan sura akwai tabbatar da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dace hadisi ne mai rauni, idza an'ama Allahu ta'ala ala 'abdin, idan Allah mai girma da buwa yayi ni'ima akan bawa, ni'matan, wata ni'ima, ahabba an yura atharuha alayhi, an so a ga wannan alaman ni'imar da Allah yayi a gare ka. To shi kuma karka wuce gona da iri, karka fantama da yawa, ka shiga cikin almuzaranci. Wannan kusan shine bayanin da yake cikin wannan sura, sai suratul layl, sura ta gaba, wanda mun sani ba lokacin da sura ba, lokaci yayi. Yawa, kenan muna iya fara suratul layl insha Allah. Bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
Ubangiji subhanahu wata'ala yake ambata mana a cikin wannan sura, wanda wannan sura suranta suratul layl, sura wanda za ta yi bayani ko kuma mabudiyan magana akan ta, bayani ne akan abin da ya shahi dare. Sannan shi dare a karan kanshi ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala yayi akan mabudiyan Adam. Allah ce waja'alna al-layla libasa, shi dare an sanya shi a matsayin kaman tuha ne a gare mu, bimana a lokacin da dare ya zo ya lilliben nan, to lokaci ne na hutu, lokaci ne wanda kowa zai je ya ajje a ƙarƙare shi, bimana kuma a jira a ga abin da Allah zai yi gobe, wani ya tashi, wani kuma ya yi tazarci. Ka duba hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya sanya game da ƙwaƙwalwar ɗan Adam. Babu wani lokacin da za ta yi barci ta ji cewa ta huta sama da dare. Sannan kuma wannan dare idan ya yi, duk da yadda al'umma suke, amma za ka ga kamar an haɗe baki saboda sunnar Allah ce, kana hutowa ƙarfe uku na dare ko ƙarfe biyu na dare, sai ka ga shal babu kowa. Sahiya tana yi, kuma daga lokacin za a zo a fara oda, wannan ya gita ma wannan, wannan ya ma wane ba daidai ba, wannan ya yi wane ne, amma nan da awoyin suka wuce wa hanyoyin ga su nan tar a shunhuɗe, amma babu kowa a samansu. Kuma wallahi idan ka kalli wannan lokacin za ka yarda cewa lalle akwai tashin kiyama. Sai ga mutanen nan da suka taru a waje kazan, ina suke? Babu kowa, kowa yana can ya samu wani gehe ya ajiye a ƙarƙarin shi, yana jiran abin da yanda Allah zai da shi. Din rikicin da ake da hayaniyar da ake ta rayuwa, kowa ya dangana ya tattara ya koma. Wallahi daga nan za ka gane cewa lalle za a zo a wayi gari, ga garin ga da magaram ɗin, amma babu mazaunanta. Ina suke? Sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka dare akwai izina da yawa, akwai darussa da yawa a cikin shi. Wannan sura suranta suratul layl, sura ce ko makkiya, sura makkiya wanda ta safka kahin hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma ayoyinta tana da aya 21, tana da ayoyi 21. Wannan sura Ubangiji subhanahu wata'ala ya bude ta da rantsuwa. Allah ya ce wal layli, Allah yana rantsuwa da dare, idza yaghsha, a lokacin da duhu ya lullube shi. Yanzu ka duba kaga hikimar Allah da aya Allah a cikin harkan dare. Yanzu ba sahiya bace gashi nan duk inda zaka taimaka da matsalan komi, to za'a kai wa lokacin da kuma sai ka haska zaka iya taka inda zaka aje kawanka. Ina hasken nan yake? Allah ya tahirra shi, duhun ya zo a hankali, yana shiga, wuf, sai ku ji ku gaba ɗaya ku yanzu gashi nan a cikin duhu kuke. Wannan hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala, wanda yake kalubalantar duniya gaba ɗaya. In Allah ya tahiyar da wannan daren, Allah ya sanya duniya ta zamanto rana ce kullum, akwai wanda sai zo da dare? Wallahi babu. Duk yanda ake ga an waye, an ci gaba harkar technology, an yi wane ne, duk hira banza ce. Yau idan Allah ya kawo dare, ya rike daren nan sahiya ta kizarwa, duniya da mutane da aljannu da kwari da dabbobi da kowa da komi a hadu wallahi ba a isa a zo da wannan sahiyar ba amma ganin daman Allah hikima ta Allah ni'ima na Allah da yayi a gare mu mun bayi ya sakhara dare da yinin nan a gare mu kawai ba tare da wani wahala ba ba tare da wani dawainiya ba ba tare da wani kuji an yi wani girgiza ba a ce ai dare ne zai huta wani zai shigo a kawai kuna ta haka sulub a hankali daren za ku ga duhun ya fara ragiya yana ragiya wani haske yana bayyana ta aka jima kawai duhun babu shi yanzu haske ne tankarkar haka kuma in aka zo sauya shi wannan hasken da daren ana cikin tahiyya cikin gunin wunin zai rika rage haske yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa har kuje inda za ku ji cewa hasken gaba ɗaya babu shi ya kare yanzu kuma duhu ne kawai baki ɗaya ake ciki wannan duka hikima ce ta Allah ka gane girman Allah ka dubi cancanta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wajibi ne a gare ka kai bawa na Allah ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to shine anan Allah yake rantsuwa da abin saboda muhimmancin da abin yake da wallahi idza yaghsha Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da duhu ya lullube shi sai Allah ya ce wannan hari kuma Allah yana rantsuwa da yini idza tajalla a lokacin da ya bayyana ya zamanto ya huto karara rana ta huto sai zamanto ko ina ya dauki haske wannan duka hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa Allah yace ai wa man khalaqa adh-dhakara wal unsa yuwa ya halitti namiji wa ya halitti mace wa ya halitti annabi adam wa ya halitti ummuna hawa wa ya halitti zurriyarsu huwa Allah ta'ala shine Allah mai girma da buwaya ubangijin da ya halitti annabi adam da ummuna hawa shine ubangijin da ya halitti sammai da kasai shine ubangijin da ya halitti duhun nan da haske kuma shine abun bauta tilo wahdahu la sharika lahu shi kadai yake bayar abokin tarayya shine yace wa ma khalaqa adh-dhakar wal unsa wa ya halitti ai wa ma khalaqa yani wa man khalaqa wa ya halitti namiji wa ya halitti mace duka Allah halicce su ka duba duka dan adam ne amma shakal yanayin mace daban kuma na namiji shi ma daban wannan duka iyaye maka nuni akan hikima ta Allah subhanahu wataala suka yi tarayya a cikin wasu abubuwa kuma su tarayya a cikin kowa aka mishina shi dan ka gane girman Allah kuma a jikinka kai ma a karan kanka kai dan adam din ka dauki duk wata gaba da Allah ya maka idan da zaka yi dirasa akan ni'imomin da suke tattare da wannan gaba wallahi har rayuwarka ta kare ba za ka gama fahimtar ba irin ni'imar da take cikin wannan gaba ka dubi idan ka yanzu kana daga ido kana kalla abu za ka gane wannan kaza ne wannan wane ne wannan wacce ce abu kaza kaza ne wannan littahi ne wannan gimshiki ne wannan hutula ce wannan mantir ne wannan wane ne kana kallon su kuma da idanun naka za ka ga wannan abu ka ga iya gane ka tantance wannan kular ne wannan bula ne wannan hori ne wannan tsanwa ne wannan hori ne wannan baki ne wannan ruwan kala ga su nan duka tare da waɗannan idanun da Allah ya maka hancin da Allah ya baka ya maka hancin nan zaka shaki abubuwa kana shaka zaka ce kamshi ne kai wannan kamshi ne mai dadi wannan kamshin yayi yawa wannan yayi kadan wannan yayi wane ne wannan wari ne wannan tsami ne ka duba ga warin daban tsamin daban kamshin daban kuma kowanne kala daban 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 kuma duka zaka iya bayyanawa ba tare da ka taba wani buton a jikinka ba cewa bari in huta daga jerin kamshi yanzu bari in shiga na wari ko kuma bari in taba in huta daga na wari in shiga na kaza kawai automatically nake zawa wallahi mu gane girman Allah da cancanta da Ubangiji subhanahu wataala yayi akan mu huta mushi Allah yake cewa inna sa'yakum la shatta ina ga ne kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai zaman to kenan za mu tashi aya ta 4 a cikin suratul layl Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله